إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرسائك سادوا أولنا مجلسنا كرنت للتاف الكافي نا الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله عندما كرنت كتاب الجامع أسكونا للتاف البركة درسنا وشنا درسنا بقوي درسنا تقوس يوم يومنا شدة وقت محرم شكرا دوري لليهود الأربعين دا بيو بان هجر ما إكي صلى الله عليه وآله وسلم وانده داتي دا أشرين دا شدة وقت تقوس شكرا دوبو بيو دا أشرين اللي صافم بطوري منا ركون الله سبحانه وتعالى إيمانا توفيكي منا تكيم مسألة وتوتا الاستئذان إذا متن يجي دا وصو ya kamata ya nemi sallama ya nemi izini. Malam yana magana akan wannan abu na ƙarshe da malam yayi bayani akai shine maganan ƙonƙosa kofa. Yana cewa ƙonƙosa kofa wato na iya wato tsayawa a matsayin wato neman izini. Mutum zai iya ƙonƙosa kofa ya nuna cewa wato yana neman izini, wannan babu laifi idan aka bashi dama sai ya sallama ya shiga. Malam ya ci gaba da cewa waman dakhala hanutan aw baitan fihi mata'un la fa laysa alayhi junahun fi tarki al-isti'dan wa hasanun an yaqul bismillah assalamu alayna wa ala salihi ibadillah wa la yahillu li muslimin an yanzura ila awrati ahadin illa min darura wa kadhalika la yahillu lahu an yudhhira ala awratihi ahada إلا زوجته وأمته عند الحاجة إلى ذلك، ولا ينبغي أن يترك أحد لبس السراويل إلا من لا يقدر عليها إلا أن يكون محرما فيكفيه مئزره. ما لكت ومن دخل حانوتا دون ليشغى شاق ككنت نسيد كايا أو بيت فيه متاع كون جدا ونديكي mata'un lahu yana da wani kayan amfani a ciki, yana da wata wato hidima a ciki, yana da wani abin da yake zai amfana da shi a gidan, yana da wata bukata a gidan. Falaysa alayhi junahun babu laifi a kansa fi tarki listi'dani idan bai nemi izini ba wajen shiga. Wa hasanun kuma yana da kyau an yi kula ya ce wajen shiga gidan bismillah da sunan Allah zan shiga, assalamu alayna amince tabbata a gare mu wa ala salihi ibadillah kuma akan sauran bayan Allah a salihai. Malam kita man dakhala hanutan duk wanda ya shiga wani kanti ko wani shago. Hanut shine gurin da ake saida kaya, shago ko makamancin haka. To idan mutum ya shiga to babu damuwa ba sai yayi sallama ba. Kaje kasuwa shagon ne ake saida kaya, ba sai ka nemi izinin mai shago kafin ka shiga shago ba, ko shago ne a unguwa ko kanti ne a unguwa ana saida kaya, to kaje ba sai ka tsaya kana neman izini ki in shiga ko kar in shiga ba, domin asali shi mai shagon ya zo na ne mutane su zo ya sayar musu kaya. Kuma abin da yasa aka ce a nemi izini idan za a shiga gidajen mutane, saboda kada mutum ya shiga babu izini ya ga al'auran mutane, ya ga abin da bai kamata ya gani ba. To amma wanda yake sai da shago ko wanda yake sai da kantina zaune a cikin shagonsa ko kantinsa, to dama ashirye yake, domin yana sa ran kowane lokaci mutane za su zo gurin sa, saboda haka zai wahala ya zauna a yanayin da bai so a baya so a ganshi, saboda haka babu bukata idan mutum zai shiga shago ba dole bane. Abin da malam yake magana anan ba wai an hana yin neman izinin bane, a'a babu laifi idan mutum ya bari sabanin gidajen mutane, ka je gidan mutane ka shigo ba izini, wanda kai laifi, domin mun bayani cewa neman izini wajen shigan gidan mutane ko kuma ka shiga gurin mutumin da yake bai halatta ka ga al'auransa ba wajibi ne. To idan mutum ya je ya shigo gurin mutumin da yake bai halatta ya ga al'auransa ba ba tare da neman izini ba, ya aikata haramu. To abin da malamu yake so ya tabbatar mana anan, shin shaguna ma haka suke, gurin kasuwanci ma haka suke, dole sai mutum ya nemi izini kafin ya shiga shago? Yake cewa a'a ba haka yake ba. Idan mutum ya nemi izinin ma ba hana shi ba, amma dan ya bar neman izini ba za a ce da shi wato ya aikata haramun ba. To shine yake cewa wa man dakhala hanutan, duk wanda ya shiga wani kanti ko wani shago na saida ka na kasuwa, aw baitan fihi mata, ko wani gida fihi mata'un law, ma'ana fihi manfa'atun lahu, yana da wata fa'ida a ciki, yana da wata bukata a ciki. To shine malaman suke ba da misali da irin kamar gidaje na saukar da baki, mutum ya yi tafiya ya je aka saukar da shi a gidan baki, to saukar da shi ne ma'ana an ba shi izini ya yi amfani da wannan gidan iya zamansa a gidan, saboda haka ya fita bukatarsa ya dawo ba sai sai ya nemi izini kafin ya shiga gidan ba, saboda tun farko an ba shi dama ya yi amfani da wannan gidan. To kamar gida ne, akwai dakuna da yawa, wanda ma an ba shi daki, wanda ma an ba shi daki, wanda ma an ba shi daki, kowa sai ya shigo ya shiga dakinsa ba sai ya tsaya nemi izini ya shiga gidan ko kare ya shiga ba, domin an ba shi dama. Haka na makarantu, makarantu ne gurin jama'a, kowa zai zo ne zai biya bukatarsa, idan za ka shigo ba dole bane sai ka nemi izini. To amma in ka nemi izinin ba hana ka ba, wanda mubahan ya halatta, amma ba dole bane sai ka za kofar gida, kofar makaranta, kana cewa in shigo ne, ba bukata haka, don gurin ba gurin sirri bane, guri ne na biyan bukata na mutane. Haka ne ka je asibiti, guri ne na jama'a, ba dole sai ka za kana neman izini ba, amma ka nemi izinin ba hana ba, domin abin da malam yake magana kai shine falaisa alaihi junahun, babu laifi a kansa fi tarki listi'zani, wajen barin neman izini, amma idan ka yi ba a hana ba. Fi tarki listi'zani, wajen barin listi'zani, domin a nan illar ta riga ta kau, kamar yadda muka yi bayani, don ka shiga makaranta ko ka shiga asibiti ko ka shiga shago, abinda ake gudu na ganin al'auran mutum wannan babu shi. Al-hukmu yaduru ma al-illati wujudan wa adama, kamar yadda malamai suke bayani. Kuma malamai suna kafa hujja wajen musamman fadin malam, aw baitan fihi mata'un lahu, ko wani gida wanda yake yana da wata manfa'a, wani amfani zai samu a gidan, an saukar da shi a gidan, ko makaranta ce za a shiga a nemi ilimi a gurin. So suna kafa hujja da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Allah madaukakin sarki bayan ya wato nuna haramcin shiga gidajen mutane ba tare da izini ba, to sai yake cewa gidan da yake ba gidan mutum bane, gida ne wanda yake rutuna amfanin al'umma gaba daya, mutanen da suna amfanuwa da wannan gidan, ghayru maskunatin, babu wani wanda yake zaune, ba wani mai gidan, kamar yadda muka bada misali gabar gidan saukar da baki ko makaranta ko asibiti haka. To ghayru maskunatin, ba mutane da suke zaune a cikin, amma fiha mata'un lakum, kuna da wata bukata a cikin gidajen, za ku samu wani amfani a gidan, saboda haka idan kuka shiga ba tare da neman izini ba, babu laifi, saboda abin da ake gudu na ganin al'aura ko makamancin haka babu shi a wannan yanayi. Imam Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adab Al-Mufrad daga Mujahid, yake cewa sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar la yasta'zinu ala buyuti suqi, idan zai shiga gidaje na kasuwa to baya neman izini, ma'ana daguna kenan, guraren zama a cikin kasuwa, shaguna a cikin kasuwa, yake cewa idan zai shiga to baya neman izini saboda gurin na jama'a ba wani takamaiman mutum da yake zaune a gurin. Sai mallam yake cewa bayan nuna cewa wato ayi sallama a nemi izini ba dole bane, sai yake cewa wa hasanun, yana da kyau an ya kula mutum ya ce zai shiga ma'ana kamar makaranta ko gida na saukar da baki, duk da cewa ka nemi izini ba dole bane, amma yake cewa yana da kyau mutum ya ce in zai shiga bismillah da sunan Allah, assalamu alaina, amince tabbata gare mu, wa ala salihi ibadillah, akan sauran bayin Allah a salihai. Wato mas'ala mai kama da haka ya gabata musamman wajen fadin malam wa ala assalamu alaina wa ala salihi ibadillah, inda malam yake cewa idan mutum ya ji zai shiga gidansa ya zama na babu kowa a gidan, fa'in lam yakun fihi ahadun qala assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, in babu kowa a gidan duk da haka zai shigo yayi sallama ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kuma wancan lokacin a wancan karatun mun bayyana cewa sayyidina Abdullah ibn Umar ya kasance yana cewa idan mutum ya shiga gidan da ba mutane a ciki ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, saboda haka asar da aka samu daga wurin sayyidina Abdullah ibn Umar zai karfafi abin da malam ya kawo anan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ko kuma wa ala salihi ibadillah. To sai duk ƙarin da malam ya kawo anan shine fadin sa bismillah, ma'ana zan shiga da sunan Allah. An samu wasu hadisai da suke nuna cewa idan mutum zai shiga gidansa yace bismillah, kamar a hadisin nan shahararre bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna, wanda Imam Abu Dawud ya rawaito, duk da cewa mafi yawan malan hadisi suna cewa wannan hadisi akwai inkita'i, mafi yawan malamai sun raurana wannan hadisin, amma akwai malaman da suka hassara isnadin sa irin su al-Imam Ibn Muflih a cikin littafinsa al-Adabu Shar'iyya da irin su Imam Ibn Baz suka ce hadisi ne hasan, amma mafi yawan malaman hadisi daga ciki akwai irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani suna ganin cewa wannan hadisin bai inganta ba, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna, isnadin sa akwai inqita'i, amma da kuma malaman da suka hassana bisa ga wannan ra'ayin malaman da suka tafi akan wannan, mutum zai iya fada idan yayi taqlidin su. To a wannan hadisin fadin bismillah yazo, to amma wannan hadisin abin da yake nunawa idan mutum zai shiga gidansa ne, kuma ne ya kawo wannan mas'ala ta bismillah a gidan da yake ba gidan mutum ba, gida ne na saukar da baki ko dai makamacin haka, malam yace abin mutum ya shiga yace bismillah, duk dai bata bace ba babu matsala, duk da cewa babu wani nassi da yazo akan wannan ba zai zamanto da matsala ba. An samu hadisin Jabir daga hadisi sahih Muslim, a cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya shiga zai shiga gidansa, idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah 'inda dukhulihi, idan mutum zai shiga gidansa sai ya ambaci sunan Allah wajen shiga gidan, ka ce zikr Allah, ya ambaci Allah, wannan zai shiga irin su bismillah ma zai shiga ciki, wa inda ta'ami hakan nan wajen cin abincin yace bismillah, qala ash-shaytanu shaytan yace la mabita lakum wala 'asha, ba ku da gurin kwana kuma ba ku da abinci da za ku ci, wa idza dakhala falam yadhkur Allah 'inda dukhulihi, idan mutum zai shiga gidansa bai ambaci sunan Allah ba ya shiga, qala ash-shaytanu sai shaytan yace adraktum al-mabita, ku samu gurin kwana, wa idza lam yadhkur Allah 'inda ta'ami hakan nan aka kawo masa abinci ya fara ci bai ambaci sunan Allah ba, to sai shaytan yace adraktum al-mabita wal 'asha, ku samu gurin kwana kuma kun samu abinci. To ba mu baki wannan shiga cikin wadannan umumat ko kuma hadisai da malam hadisai da suka zo duk da cewa hadisan suna magana ne akan idan mutum ya shiga gidansa, wa malam yana magana ne akan idan mutum ya shiga gidan da yake ba kowa a ciki amma yana da wata bukata a gidan, duk da haka yace bismillah, yace assalamu alaina wa ala salihi ibadillah, sai ya shiga gidan. Idan mutum yayi ba za a ce dai ya abin da yake ba daidai bane, musamman fadin assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, an samu asar daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yadda. Daga nan mas'ala ta istizani ta kare, abin da ya shafi istizan bayani akan sa ya kare, kamar inda malam ya kawo. Akwai mas'aloli kamar guda biyu wadanda suna da muhimmanci, wadanda malam mai kawo su ba yana da kyau mu dan yi tambihi a kai. Mas'ala ta farko wato ita ce, idan mutum ya zo gidajen mutane yana neman izini ya shiga gidan, kar ya tsaya a daidai kofar, musamman idan ya zama na kofar gidan a bude, musamman ya zama na kofar gidan a bude take, kar ya tsaya ya kalli, ya tsaya daidai kofar yana kallon cikin gidan tukunna ya ce assalamu alaikum, domin wannan ya saba wa hikima ta neman izini. Dama an ce a nemi izini ne idan mutum ya ji gidajen mutane, kar ya shiga babu izini, dan kar ya shiga ya ga abin da yake bai dace ya gani ba, ya ga al'aurarsu ko wani sirrinsu, saboda haka sai ya nemi izini su shirya su ba shi dama sannan ya shiga. To amma idan mutum ya je ya tarar da kofa a bude, sai ya tsaya daidai kofa yana cewa assalamu alaikum, assalamu alaikum, kaga neman izinin bai amfani ba, domin a lokacin da yake sallama inda akwai abin da bai kamata ya gani ba ya riga ya gani, to dai me zai sallama zai nemi izini bayan ya ga abin da ke cikin gida. To shi yasa idan mutum ya je ya tarar da kofar gida a bude, sai ya tsaya gefen dama ko gefen hagu, kar mutum ya tsaya setin kofar yana kallon cikin gidan yana sallama yana neman izini. Sahabi manzon Allah Abdullah ibn Busur ya rawaito daga hadisin Abu Dawud da Imam Bukhari a cikin Al-Adab Al-Mufrad, shi wannan sahabi Abdullah ibn Busur Allah ya kara masa yadda yake cewa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance, idza ata baba qaumin, idan ya zo kofar gidan mutane, lam yastaqbil al-ba'a min tilqa'i wajhihi, baya fuskantar gidan ya tsaya daidai kofar ya fuskanci gidan, walakin min rukunihi al-aymani aw al-aysar, manzo Allah ya dai ko dai ya tsaya dama da kofa ko hagu da kofa, wa yaqulu sai ce assalamu alaikum ya sallama. Sai Abdullah ibn Busr yake cewa, wa zalika anna dura lam yakun alaiha yawma idin sutur, ya zo lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gidaje babu labule, babu sutura, babu labule, dai in aka bude kofa za ga cikin gidajen. To saboda haka idan mutum ya je gidan mutane yana neman izini, sai ya tsaya gefe dama ko hagu ta yadda ba zai fuskanci, ya tsaya daidai kofa yana fuskantar yana kallon cikin gida ba. Kuma an samu hadisin Sauban yake cewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, la yahillu limri'in, ba halatta ga musulmi, an yanzura fi jawfi baiti mri'in, bi kalli tsakiyar gidan mutum, hatta yasta'zira, sai ya nemi izini, domin idan ka tsaya kofa za ka kalli cikin gidan. To manzo Allah yake cewa wannan bai halatta ba, fa in nazara faqad dakhala, domin idan mutum ya tsaya kofar gida ko gefe ko ta wani huji ya kalli tsakiyar gidan, to shi ya riga ya shiga, to ya riga ya shiga, kai ka tsaya kofar gida kana kallon cikin gidan, mata suna wuce kana kallon su, yara suna wasa kana kallon su, an aje wani abu kana kalla, ko ka ce assalamu alaikum kana neman izini shiga, to me ya rage? To shine manzo Allah sai ya riga ya shiga, inda akwai abin da bai kamata ka gani ba ka riga ka gani, inda akwai wani sirri ka riga ka gani, saboda haka neman izini bai yi ma'ana ba, kuma manzo Allah ya ce wannan bai halatta ba a hadisi Imam Tirmidhi da Ahmad bin Hanbal. Haka wani sahabi Huzail ya rawaito yake cewa, wani mutum ya zo ya tsaya kofar manzon Allah, kofar gidan manzon Allah, yana neman izini sai kuma ya tsaya daidai kofa ya tsaya yana kallon gidan manzon Allah yana neman izini to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ai ba haka za a yi ba ka tsaya gefen hagu ko ka tsaya gefen dama fa innamal listi'zanu minan nadari ai dama aka ce mutum ya nemi izini ne saboda tsare ido domin kada ya ga abin da bai kamata ya gani ba kai ko ka zo ka tsaya kofar gida kana ji assalamu alaikum to wannan sallama taka nemi izini naka bai ma'ana ba saboda haka in ka zo ka tsaya gefen dama ko ka tsaya gefen hagu hadisin Imam Abu Dawud to wannan ya zama na kofar gidan Abu Dawud kenan mutum ya ji gidan mutane ya tarar da kofar gidan Abu Dawud to abin da yake wajibi akan sa shine ya tsaya gefen dama ko gefen hagu kada ya tsaya daidai kofar yana kallon cikin gidan yana neman izini to idan ya zama na misali kofar Abu Dawud fa ko an sa labule wata sutura idan ka zo ka tsaya kofar gidan ba za ka ga abin da ke cikin gidan ba to a wannan yanayin shi ya halatta ka tsaya daidai kofa to a ran wasu malamai suka ce babu laifi domin abin da ake gudu ba zai faru ba ka zo ka tsaya kofa a rufe wannan ma wasu malamai suka ce ka zo ka tsaya ka yi sallama idan mai gidan ya zo yana bude kofa za ka ga cikin gidan kafin ya baka izini to bai halatta ka tsaya ba musamman irin kananan gidaje irin wasu gidajen daga wato kofar gidan kana ana budewa kawai wani gidan kofar ɗakin yana kallonka wasu gidaje wanda ba su da girma kana bude kofa na waje to kana ana budewa daga kofar ɗakin na kallonka ba mamaki bai shirya gidansa ba shi wanda ka zo kana neman izini a gurinsa yana so ne ya leko ya ga waye ne kafin ya bada dama to sai ga matarsa tana tsaye a bayansa ba shi kai ku kaza daidai kofa don kana ganin kofa a rufe take yana kurewa ga sai kai kan sai kafin maka gani sai ka hango matarsa ba ta cikin shiri kaga bai dace to shine suka ce ko da kofa a rufe take to idan kana tsoron cewa idan mai gidan ya zo ya bude kofa to ta yi kaga abin da ke cikin gidan to hanyar salama ita ce ka tsaya gefen dama ko gefen hagu domin ba mamaki wani sa'ili tun kafin mai gidan ya baka izini yara su gudu su bude kofa hakan yana faruwa da zarar yara sun ji mutum yana sallama assalamu alaikum aguje za su zo su bude kofa kuma sun bude kofa gaba ɗaya za su bude sai kuma bayan yara sun bude kofa wani yaron ma sai ya rike kofar ya tsaya ga mahaifiyarsa tana zaune ba riga ko dai wani abu ga an yi sallama kafin iyaye su motsa su zo su shirya yaro ya zo a guje ya bude kofa kuma sai ya rike kofar ya tsaya na kallon ka saboda haka abin da yafi dacewa idan mutum ya je gidajen mutane ko da kofa a rufe take to mutum ya tsaya gefen dama ko ya tsaya gefen hagu ta yadda ko an bude kofar ba za ka ga cikin gidan ba wannan yafi salama domin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi babu wanda zai so a zo gidansa haka ko san ba tare da shiri ba a ga cikin gidansa a ga sirrin gidansa kuma asali ma aka ji a nemi izini ne saboda kada mutum ya ga sirrin mutane kada mutum ya ga tsiraicin mutane kar ya ga abin da ba sa so ya gani kuma tsayuwa a daidai kofa ta yiwu kai ga wannan din saboda haka hanyar salama ita ce idan mutum ya je gidan mutane zai nemi izini sai ya tsaya gefen dama da gefen hagu kuma da yawa daga cikin mutane suna fara wannan kuskuren mutum zai je gidan mutane kofa a buɗe take sai ya tsaya tsakiyar kofa yana kallon cikin gidan assalamu alaikum assalamu yana da sallama to wannan bai dace bane ba zalibi ne na musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ji a cikin wannan hadisi duk ya karanta da musulmi ya zamanto mai ladabi mai kunya wanda zai wato tsare idonsa daga ganin sirrin mutane sai matsala ta biyu wanda muke so mu kara akan abin da malam ya kawo shine idan mutun yaje yayi sallama aka ce da shi waye sai a ambaci sunan sa kada mutun ya ce ni ne ko da kana ganin cewa za ka gane muryarka abin da yafi dacewa shine ka ce ni ne wane ne a sakin da ya gabata ku karatu da ya gabata mun karanta hadisin Jabir a cikin Imam a cikin Sahih Bukhari da Muslim Jabir yake cewa wato ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato dan akan wani bashi na mahaifinsa ya ji zai tattauna da manzon Allah yadda za a yi a biya wannan bashin sai kun kusa kofa manzon Allah to sai manzon Allah ya ce waye sai ya ce ana ni ne to shi yana ganin cewa manzon Allah ya gane muryarsa ko bai ce shi ne Jabir ba manzon Allah zai gane shi to sai manzon Allah ya fito yana cewa ana ni ne ya ce ka annahu kariha to manzon Allah yana nuna cewa hakan bai dace ba haka manzon Allah ya fito yana fadin haka domin in kace ni ne ba za a bambanta a gane waye ne ya zo ba domin in ka fadi sunanka sanin za a gane ka fadi sunanka ko laƙabinka duk dai wani abin da za a gane ka da shi to daga nan mutum kaga ya rage nashi in zai baka dama ne zai baka dama in ba zai baka dama ba sai baka hakuri ce ka koma ka dawo wani lokaci dama ita ce wannan ita ce hikimar isti'zanin domin akwai lokacin da wani zai so wani ya shigo gurinsa kuma a daidai lokacin da zai ba da dama wani abokinsa ya shigo gurinsa ba zai yadda wani ya shigo ba gurgurun yin da alaka ta kasance tsakaninsu wani zai zo gurinka kowane lokacin da zaka ba shi dama ya shigo saboda abokinka ne ko amininka ne ko wani abu akwai wanda zai zo a wani lokacin da zaka ba amininka ba zaka ba shi dama ya shigo gidanka ba to kuma za ka gane haka ba sai idan mutum ya ce ni ne wane makamin da aka ce ni sunan barawo ko saboda haka bai dace musulmi mutum musulmi ya zo yana cewa waye ne ai nace ni ne wasu suna da matsala mutum zai zo gida ya sallama ce waye yace ni ne waye kai nace ni ne tutu ba ganin ka har ana maimaitawa yace wai ni ne ana ta jayayya da shi to wannan bai dace ba kana zuwa kana sallama koban gida waye kace ni ne wani aka ce bamu gane ba ka kara bayani don ta yi sunanka ya zamanto daidai da wani kace ni ne Muhammadu to Muhammadu suna da yawa unguwar Muhammadin da shi mai gidan ya sani suna da yawa waye kace ni ne Ali to wani Ali in sai ka fadi abin da za ka ni ne Ali ummai unguwa wanda yake unguwa kaza Ali dan wani ka fadi abin da za ka gane ka da shi sannan a baka dama ka shiga to wannan shine matsalar da muka so mu kara kai sai malam kuma ya shiga bayani akan wato matsaloli ta al'aura ya mutum ya kamata ya mu'amalanci al'aurarsa ko al'aurar wasu sai yake cewa wala yahillu li muslimin baya halatta ga wani musulmi an yanzura ila aurati ahadin ya kalli al'auran wani illa min daruratin sayyid al'ura baya halatta ga wani li muslimi ga muslimi namiji ko mace an yanzura ya kalli ila aurati ahadin al'auran wani namiji ko mace illa min darura sayyid al'ura kuma hadisi da yawa sun zo akan wannan da gaskiya akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli kada namiji ya kalli al-awran namiji dan irinsa dan uwansa wala al-mar'atu ila awrati al-mar'ati kada kuma mace ta kalli al-awran mace yar uwarta wannan haramun ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan a hadisin Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa sayyidina Ali la tubriz fakhidhak kada ka bayyanar da cinyarka ka bata abude wala tanzur ila fakhidh hayyin wala mayyit kada ka kalli cinyar mutumin da yake rayayye ko wanda yake matacce to duk wannan suna nuna wato rashin halaccin kallon al'aura. Irin su Ibn Hazm sun haka yi to ittifakin malamai wajen haramcin kallon al'aura mughallaza gaban mutum da bayansa, dubura da gaban mutum, wanda babu sabanin malamai a kan wannan. Hakan ya tabbata hadisin Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa masa ihfaz awrataka, ka tsare al'auraka, ma'ana ka rufe al'auraka, kada ka bari wani ya ga al'auraka. Babu sabanin malamai cewa wato gaban mutum da bayansa al'aura ce, to bayan wannan, to ƙari akan wannan cinyar mutum, misali namiji, al'aura ce ko ba al'aura ba? Malamai sun yi sabani, amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa al'auran namiji tana farawa daga cibiyarsa zuwa iya gwiwarsa. Saboda haka, bisa ga ra'ayi mafi yawan malamai, cinya al'aura ce. Wannan matsala ce malamai sun tattauna da yawa a kai, amma mafi yawan malamai wannan shine ra'ayinsu. Kuma akwai hadisai da dama da suka zo suna nuna cewa cinya al'aura ce, irin su bada manzon Allah ma baina surati wa rukbati auratun, tsakanin cibiya da gwiwa wannan aura ce. A wani hadisi ke cewa al-fakhidhu aura. To amma malamin hadisi suka ce wadannan hadisai guda biyu da ire-iren su duk akwai maganganu a kai. Kowane hadisi idan ka ɗauka shi kadai wajen isnadinsa, akwai sabanin malamai wajen ingancin hadisi. To amma malamai suka ce in ka tattara hadisan nan gaba ɗaya guri guda, to za wannan za su ba da cewa lalle cinya al'aura. Kuma yana da kyau mutum ya zamanto mai taka tsantsan. Kuma malaman da suka ce cinya ba al'aura ba ce, to amma gara mutum ya doki hanyar taka tsantsan. To shi ne suka ce mafi yawan malaman aura, al'aura tsirai iri biyu ne. Akwai aura mughallaza, akwai aura mukhaffafa. Al'aura mughallaza ma'ana tsiraici mai tsanani, to shine gaban mutum da bayansa, wannan babu sabanin malamai cewa wannan al'aura ce daga namiji ko mace, wannan mughallaza ce, mai tsanani ne, ba sassauci, babu sabani. To al'aura ta biyu ita ce tsiraici na biyu, shine cinya, wanda suka ce mukhaffafa, akwai sassauci, tunda akwai malaman da suka bada suna da ra'ayin cewa wannan ba al'aura bace. Kuma akwai hadisin da suke nuna kamar buri cinya ba al'aura bace. Dangane da ita mace, al'aura ta dukkanin jikinta banda fuskanta da tabukanta. Wannan a gurin malaman da suna ganin cewa fuska ba al'aura bane. A gurin malaman da suna ganin fuskar mace al'aura ka, to gaga to dukkanin jikinta al'aura ne ko sai da tabukanta? To almuhim, abinda malam yake so ya nuna mana anan, abinda aka gamsu da shi cewa al'aura ce tsiraici, abinda aka gamsu da shi cewa wannan tsiraici ne, to bai halatta musulmi ya gani ba. Mace ce bai halatta ta ga daga mace ƴar uwarta ba, namiji bai halatta ya ga daga namiji ɗan uwansa ba, haka nan namiji bai halatta ya ga daga mace ba, haka nan mace bai halatta ta ga daga namiji ba. Saboda hadisai da muka kawo, to shine malamin yake cewa illa min daruratin, sai da larura. Larura ma'ana zaman ta dole, bayan da za a yi ma makawa dole sai an ga al'aurar. Alal misali, saboda maganar kiwon lafiya, likita ne zai warkar da mara lafiya, ko mutum ne ya fara misali wani guri ya tube rigarsa tukuna sai ya fara wani guri, zai halaka, ba zai iya fita ba. Kuma idan an leko za a fitar da shi, za a ɗauko shi a fitar da shi, za a ga al'aurarsa. Kaga dole a ga al'aurarsa a cece shi, bai halatta a bar shi halaka ko ya cutu ba. To wajen tsamar da shi, wajen fitar da shi, kaga za a ga al'aurarsa, ya halatta a ga al'aurarsa a wannan yanayi saboda larura. Ko mutum ne yana da uzuri, yana da cuta al'aurarsa, kaga dole ya bude wa likita ya gani, iga wani irin magani za a yi masa. To saboda buƙatar kiwon lafiya, ko dai wani muna buƙatar mutum haka, to ya halatta namiji ga al'auran dan uwansa, haka na mace daga al'aura mace yar uwarta. Wato amma wannan da akwai sharuda, domin abin da ya shafi harkar larura asali haramun ne, amma saboda bukata aka halatta shi, da aka mace mushi haramun ne. Allah ji famani turra, idan mutum ya shiga cikin larura an halatta masa. To amma ba a bar abin a sake ba gaira bagin wala adi, kar mutum ya wuce iyaka, kuma kar mutum ya yi wannan da sai da larurar ta kama. Akwai bukata, amma dole sai an bi ka'idoji, an bi sharuda. Alal misali, malamai suke bada misali, kamar mutum ne ya je asibiti, akwai larurar a ga al'aurarsa saboda dokon hoto ko x-ray ko za a masa tiyata, ko likita sai ya ga gurin kafin ya iya gane kan cutar. To shine malamai sun bada ka'ida. Abu na farko suka ce lalle ya zama akwai larurar aiwai a ga al'auran, dole ya zama ta akwai larura ga al'auran. Sannan abu na biyu, ya zama duk wasu hanyoyi aka rasa, in ya zama akwai wata hanyar da za a yi a gane rashin lafiyarsa ko a gane cutarsa, to anan bai halatta a ga al'aurarsa ba. Sannan abu na uku, idan an tashi za a ga al'aura, wato a tsaya iya akan abin da zai biya bukata. In zai yi a ga wani bangare na al'aurarsa, ba sai an ga al'aurarsa gaba daya ba, to a tsaya iya rabin al'aurarsa. To idan an bude rabin al'aurarsa ya wadatar, tukunna aka ji aka bude al'aurarsa gaba daya da bai halatta ba, domin asali kowane bangare na al'aura bai halatta a gani ba, amma saboda larura aka halatta. Saboda haka a tsaya iya daidai gurin larura. Sannan abu na gaba, kun wajen kallo kuma, idan an bude, to mutum shi wanda zai kalla ko likita ko wanda zai ceci mutumin, idan sai ya tsaya akan iya gurin da ake da bukatar gani, an gane. Sannan kuma a dauki lokacin da ake bukata kadai. Ta yi misali, yanzu idan ya bude minti biyar ya isa a ga al'auran, minti biyar za a yi a ga al'auran kuma a gane cutar, to kada a wuce minti biyar dinnan. Idan likita misali yanzu ya bude al'auran wani, minti biyar ya isa bai tsaya ba, ya duki minti goma sha biyar yana kallo, to haramun ne, domin minti biyar dinnan an samu biyan bukata. To minti goma karin da ya yi a kan me, dama asali an haramta masa ganin wannan gurin, amma saboda bukatar larura aka halatta masa. To minti biyar ya isa, to kada ya ɗauki minti goma sha biyar ko minti ashirin yana kallo, domin malamai suka ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha, ma ubiha lid-darurati yuqaddaru bi qadriha. Abinda aka halatta shi saboda larura, za a tsaya a iya larura, ba za a wuce iyaka ba, ba za a ƙara ba. Sannan kuma idan akwai namiji da zai iya ya kalli al'auran namiji, to kada a kawo mace. Idan kuma akwai mace da za ta iya ta ga al'auran mace ta magance ta, to bai halatta a kawo mace ba. To waɗannan ka'idoji dole sai an kiyaye su kafin mutum ya ga al'auran wani. Amma abin takaici a asibitoci mu yau ba haka abin yake ba. Wani sha'ilin ma za a bude al'auran mutum ba tare da larura ba, bukatar ba ta kai a bude al'aurarsa ba, ko ce kai ka bude ka tube wannan ka, bukatar ba ta kai haka ba, domin akwai wasu hanyoyin da za a bi a gane rashin lafiyar, amma ba za a yi ba saboda sakaci, kuma wasu sha'ilin saboda rashin sanin hukunce-hukunce na shari'a. To shi yasa yana da muhimmanci likitocin musulmi su gane hukunce-hukunce na shari'a wajen mu'amala da mara lafiya. Kullum abin da ke gabansu shine su kiyaye ka'idojinsu na likitanci, harkan likitanci. To in kana musulmi ƙari akan wannan, dole ka san ka'idoji na shari'a wajen ya za ka yi mu'amala da mara lafiya. Yau daga cikin likitocin mu suna da wannan sakaci, in ma mutum ya ce ba zai bude al'aurarsa ba, sai ka ji a kore shi, likita ya ce ba zai gan shi ba, ya fusata, musamman ya zama ta mace ce, akwai mace amma ba za sai a kawo namiji ya bude al'auran mace, ko kuma ta bude ma masa al'auranta. to ka wadannan abubuwa ne ya kamata a gyara su. Ta yi wani ce wani aikin gwamnati ne, duki-duki ne ba zai yiwu a canja ba, to abin da zai yiwu don a yi ta matsalan yanzu matsalan ake fuskanta na farko ba a ma san da wadannan hukunce-hukuncen ba, inda aka sanin kuma ba za su ba su a aiki da shi. Saboda haka a matsayinka na musulmi likita, to duk aikin da ka yi Allah zai tambaye ka akai mu'amalarka, wannan shari'a ce ta Allah subhanahu wataala. Kamar yadda yake idan baka yi sallah ba Allah zai tambaye ka, kamar yadda yake idan baka sauke haƙƙin iyalanka ba Allah zai tambaye ka, to haka nan waɗannan hukunce-hukunce a yanayin da za ka iya ka kiyaye su ba ka yi ba, ka yi sakaci Allah zai tambaye ka. Saboda haka wajibi ne likitocin musulmi su lura da waɗannan ka'idoji wajen mu'amala da mara lafiya, musamman abin da ya shafi al'aura. Sai malaka yake cewa wa kadhalika la yahillu lahu, hakan nan bai halatta ba ga musulmi an yudhira ala auratihi ahada, ya ba da dama wani ya ga al'aurarsa. An yudhira ala auratihi ahada, ya ba da dama wani ya ga al'aurarsa. Wannan yana nuna ma'ana musulmi wajibi ne ya sitirta al'aurarsa. Matsala ta farko magana ce akan bai halatta musulmi ya ga al'auran wani ba. Matsala ta biyu kowa wajibi ne ya tsare al'aurarsa, kada ka bar al'aurarka a bude har wasu su samu dama su gani, ko kuma kada ka ba da dama kai sakaci ka bude wa wani al'aurarka ya ga al'aurarka sai da larura. Idan mutum babu uzuri babu larura ya ba da dama wani ya ga al'aurarsa shi ma ya yi laifi, wanda ya ga al'auran shi ma ya yi laifi. Wani shi ne abin da za a fahimta. Allah madaukakin sarki yana cewa ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum, ya ku ƴan annabi adam mun saukar muku tufafi da suke suturta al'auran ku, mana Allah ya samar mana tufafi da muke wato suturta al'auran mu. Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan ne a min babil minna, wajen tuna mana ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi mana. Wannan yana da ni'imar Allah subhanahu wataala mutum ya samu tufar da zai suturta al'aurarsa ya tsare mutuncinsa, yana da ni'imar Allah subhanahu wataala. To duk da haka wasu malamai suka ce Allah yana tuna mana ni'imarsa, yana faɗa mana ni'imar da ya yi mana, amma duk da haka yana wannan ayar tana nuna wajabcin suturta al'aura, haka wasu malamai suka ce. Kuma an samu hadisin Miswar ibn Makhrama wanda ya zo a cikin Sahih Muslim. Makhrama yake cewa wata na doki dutse mai nauyi kuma ina sanye da kwarjan la'izar, fanhalla izari, sai ce kwarjan sai ya kwance yana doki da dutse a kai, kuma bai iya ya saukar da dutsen ba saboda yana da nauyi. Hakanan ya ji tsirara ya ajiye wannan dutsen. To sai manzon Allah ce da shi ka koma gurin ka ɗauki rigarka, wala tamshu uratan, kada ku tafi tsirara. To shine imamun Nawawi yake cewa huwa nahyu tahrimin, fara manzon Allah wala tamshu uratan, kada ku tafi tsirara, wannan haramci yake nunawa. Wannan haramun ne musulmi ya bar wato al'aurarsa a waje. Amma yau abin takaici da yawa daga cikin wato al'umma musulmi, yaran musulmi suna koyi da waɗanda suke ba musulmi ba suna barin al'aurarsu, musamman abin da ya shafi mata. Za ga mutum mace kirjinta a waje, za ga wato wuyanta a waje, za ga gashinta a waje, ta shiga ko'ina, kuma matar aure ce, ta shiga cikin jama'a, ta shiga kasuwa, ba ta jin komai a jikinta. To kun ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. Haka ne matasa za ga suna fitar da tsiraicinsu, yaran musulmi ne ba tsoron Allah ba jin kunya, to bai halatta ba, wannan ba alkhairi ba ne. To bai halatta ba mutum ya bayyana al'aurarsa idan ya zama na cikin jama'a, wannan haka ne babu saɓanin malamai. bai halatta mutum ya bada dama wani ya ga al'aurarsa ba saboda wannan dalilai da muka ambata da sauransu. Hali ne biyu shine idan mutum ya zama na shi kadai fa shin ya halatta mutum ya zauna tsirara yayi babu laifi mutum shi kadai a dakin sa yana zaune ko yana kwance kan gadon sa sai ya tube ya kwanta tsirara ko ya zauna tsirara hakan ya halatta? Mun ji cewa in wani yana ganin sa bai halatta ba, to idan babu wanda yake ganin sa sai shi kadai. To shine malamai suka ce idan akwai bukata, misali kama ruwa, wanka, saduwa da iyali, to wannan babu laifi. Babu laifi? To idan wato ba bukata ba, ba don kama ruwa ba, ba don saduwa da iyali ba, ba don wanka ba, har kawai mutum ya tube ya zauna a ɗakinsa shi kadai, ya halatta? Amma mazhabar malikiya suka ce makruhi ne haka, ba haramun ba ne. Abinda an so shine ko kai kadai ne, ba kowa a gurin, babu gaira, babu dalili, kada ka bayyana tsareshinka tsakaninka da kanka kai kadai, don wannan rashin mutunci ne. Ba bukata haka kawai, rashin mutunci ne in kai kai makruhi ne. Wannan shine zance wanda yafi shahara mazhabar malikiya. Akwai wani kauli a mazhabar malikiyan suna cewa wannan ma haramun ne, ko kai kadai ne, ba gaira ba dalili, har kawai mutum ya bayyana tsareshinsa tsakaninsa da kansa, to haramun ne. Wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai su Hanafiya da Shafi'iyya da Hanabila, suna ganin cewa babu bukata, babu gaira, babu dalili, haka kawai mutum yana zaune ya bayyana tsareshinsa, suka ce wannan haramun ne. Akwai hadisi da suka zo akan wannan. Akwai hadisi na farko, hadisin Ba'z ibn Hakim daga babansa, daga kakansa, wanda Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito. Shi wani sahabi kisa manzon Allah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar, ya Rasulullah, tsareicin mu me za mu bari abu dai, me za mu rufe? Sai manzo Allah ya ce, ihfaz auratuka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka, ka kare al'auranka, ka tsare al'auranka, ka rufe sutura, ka suturta al'auranka, kada ka yadda wani ga al'auranka sai matarka ko baiwarka. To shine sai sahabi ya ce da shi, to idza kana alqawm ba'dhum fi ba'd, in mutane suna tarifa, suna tare da ƴan uwansu, sai manzo Allah ya ce, in istata'a alla yarayannaha ahadun fala yarayannaha, in za ka iya ka suturta al'auraka ta yadda ba wanda zai ga al'auraka, to kai haka, kada ka yadda wani ya ga al'auraka sai dai in abu ya fi karfinka, ya zama larura. To shine sai sahabi ya sake tambayarsa, ya Rasulullah, idza kana ahaduna khaliyan, to idan mutum yana zaune shi kadai fa ba kowa tare da shi, shin ya halatta ya bayyana al'aurarsa, tsareicinsa? Sai manzo Allah ya ce, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas, Allah madaukakin sarki shi ya bi cancanta a ji kunyarsa sama da mutane. Saboda haka wani hadisi abin da yake nunawa, ko mutum shi kadai yake na zaune, kada ya bayyana, ya bayyanar da tsareshinsa, ya bayyana al'aurarsa. Fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas, ko mutum idan ya suturta jikinsa, ai Allah yana ganin sa, me zai boye Allah? Nufin abin nufi a nan ma'ana, ya ji kunyar Allah ya bi umarnin da aka ce ya sututa al'aurarsa, ya zama mutum mai ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala, ya bi umarnin da aka bashi. Amma babu yadda za a mutum ya sututa al'aurarsa ta yadda Allah baya ganinsa, ba zai yiwu ba. To amma shi a karan kansa ya bi umarnin, ya zama mutum mai ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai hadisin wato Ibn Umar wanda Imam Tirmidhi ya rawaito, manzo Allah ya ce, iyyakum wa ta'arri, ku hattara da wato ku yi zaman tsareci, kada ku tube tufafin ku zo na cikin tsareci, yace fa inna ma'akum Allah yufariquku, domin tare da ku akwai wanda ba sa rabuwa da ku, malaiku kenan. Sai manzo Allah ce illa inda al-gha'iti, sai da gurin biyan bukata. Wa hina yufdi ila ahli, a lokacin da mutum wato zai sadu da iyalinsa, sai ce fastahyuhum wa akrimuhum, saboda haka ku ji kungiyar malaiku da suke tare da ku, wa akrimuhum, ku girmama su. Kada mutum ya zauna cikin tsiraici ba bukata, ya zauna cikin tsiraici. Imam Muslim zai rawaito, amma malamai suka ce wannan hadisin da'ifi ne. To waɗannan hadisai guda biyu yana daga cikin wato dalilai na jumhur da suka ce ba tare da wata bukata ba bai halatta mutum ya zauna tsirara ba ko shi kadai. Malikiya kuma a fahimtar su waɗannan hadisai ba sa nuna haramci. Hadisin Ibn Umar bai inganta ba, sannan hadisin Bahz ibn Hakim an abi an jaddihi suka ce yana karantar da ladabi ne, Allahu haqqu an yustahya minhu minan nas, yana da cikin babin ladabi. To a layi hali bai kamata mutum ya sakaci ba, ya saba wa kansa, ya zauna tsirara ba gaira ba dalili, wannan ba hankali ba mutunci ba ne. Ta yi don ka saba kanka ka wani sha'ari saboda wani dalili ko wani abu haka a wani gurin, wani ya zo ya ganka a wannan yanayi, idan ka saba kanka kuma ya zama abin ya dame ka, saboda haka bai kamata ba, babu uzuri mutum ya zauna tsirara babu komai a jikinsa. Sai ki cewa illa zaujatahu wa amatahu, sai dai matarsa da baiwarsa, inda alhajati, idan bukata ta taso, ila zalika, ga wannan. Shi ma anan Ibn Abdulbar ya hada shi da bukata, ko matarka ko baiwarka in babu bukata kada ka bari ta tsira ga tsirincinka, ba bukata, don wannan zai kawo rangi. Kuma dalili akan wannan shine hadisin Bahz ibn Hakim da muka karanta yanzu, ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka, ka wannan ya bada dama mace ta ga tsirincin mijinta, bai wata ga tsirincin wato mai shugabanta, haka nan namiji ya kamata ya halatta ga tsirincin matarsa ko bai wasa. Sai ke cewa wala yambaghi, bai dace ba, an yatruka ahadun lubsa sarawili, wani ya bar sanya wanduna, illa man la yaqdiru alayhi, sai wanda ba zai iya ba. Wala yambaghi anan ba gana wajibi yake magana ba, haramci yake magana ba, bai dace ba. Inda san samu ne mutum ya sa wando, kar ya yi wadatu da izar, kwarjila shi ne kamar zane, kamar mutanen India yanzu suna sawa, mutanen Yemen suna amfani da shi, ƴan Indonesia suna amfani da shi izar. To kar mutum ya wadatu da izar babu wando, domin ta yi wani izar din ya kwance, tsirikinka ya bayyana, don baya zama a jiki kamar wando. To shi ne malaka ke cewa bai kamata ba mutum ya sa, ko mutum ya sa doguwar jallabiya ba wando yana tafiya, da wani zai zo ya kama jallabiyar ya daga kaga asirinka ya tonu, ba ka sa abu na, ko za ka hawa mota ko za ka tsallake wani abu, kaga abu ka sa yanayin da za ka samu kanka a ciki ba, a zahiri dai kaga kana cikin sutura, amma wani abu ya taso akwai tonu asiri. To shine malaka yake cewa bai kamata mutum ya zauna ya fita yana yawo ba wando ba, ko da yana da dogon riga ba dole wajibi yake nuna ba, abinda ya fada cewa ya zama kana ka sa wando, illa an yakuna muhriman, sai dai in zama to yana cikin ihrami, yayi niyya da aikin haji ko yayi niyya da aikin umra, fa yakfihi izaruhu, to izar din sa ko jillan sa ya ishe shi, domin bai halatta wanda yayi niyya da aikin umra ko aikin haji ya sa wando ba, domin abu ne dinkanke, saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, la yalbasul muhrimul qamisa wala sarawil, hadisin Imam Bukhari da Muslim, wanda yayi niyya da aikin haji ko umra ba zai sa dinkanke riga ba, kuma ba zai sa wando ba. Kamar da muka ce abin da malam ya kawo anan, wala yambaghi an yatruka ahadun lubsa sarawili, ba haramci ki nunawa ba, wannan min babil adab, matukar duk abin da zaka sa ka sututa al'aura ka yayi to amma mecece kamala menene abin da yafi sutur wato suturtawa to shine zaman to akwai wannanka domin yafi kama jiki ko da wani abu zai taso ba za ga al'aura ka ba to Allah sa mu dace duk wadannan ladubbani na addinin musulunci ki karantar da mutane duk manufar ita ce tsare mutuncin musulmi saboda musulmi mutun ne mai kima mai daraja a gurin Allah subhanahu wataala duk abin da yake zai gabar da mutuncin sa zai sa shi damuwa Allah madaukakin sarki baya so kuma addinin musulunci baya son wannan to yana da kyau musulmi su rika kiyaye wadannan abubuwa su dukan alfakari da al'adinin su da ladubbani addinin musulunci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu darasa gaba daya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba daya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya wanzar mana da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi wadanda suke nufin al'umma musulmi da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su la haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka